sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraro abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar, biyar ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri cewa sababbin dakarun da Rasha ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya. Karon farko, ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga Rasha, to amma ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yaƙin na Moscow da Ukraine. A yau Asabar, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango, a yayin da Amurka da Koriya ta Kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara tsara ƙarin kwana ɗaya.
Kanin labaran kenan. To, a cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa rahotanni daga ƙaramar hukumar Guma da ke jihar Benue ta nuni da cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu mutane da ke cin kasuwa, inda suka kashe mutane da dama.
Jiya muna cikin kasuwa shi ne suspected crime ne shiga da bindigo sun kashe mutane wanda sun kai kama 14 haka jiya.
Yayin da ake ci gaba da cece kuce kan canja fasalin kuɗin Najeriya Naira, babban bankin ƙasar ya bayyana cewa babu yunkurin samar da wasu nau'ukan kuɗi sama da 1,000 da ake ta yaɗawa.
Gaskiya shi ne ba wani ƙarin sabon kuɗi da za a yi sama da 1,000, saboda haka ba 2,000, ba 5,000 ko wani 10,000 da suke magana. Kuɗi wanda ya fi mafi daraja a cikin 1,000 su ba wani dalili ba kuma niyan karawa yanzu.
Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yamma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu sai a gyara zaba a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau Asabar cewa sababbin dakarun da Rasha ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya. Rahoton ya ce watakila Rasha tana fama da ƙalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara. Tuni da rundunar sojin Rasha ta shagaltu wajen horar da dakaru kusan 300 da ake buƙata na sashen waɗanda za a ɗauka, kamar yadda aka ba da sanarwa a watan Satumba. Ma'aikatar ta ce za a gwama waɗannan da ƙarin wasu dakarun da ake ɗauka shekara-shekara, wanda za a soma a cikin wannan watan na Nuwamba ga sababbin ɗauka kusan 120. Rasha ta mai da hankali ga horar da dakarun a Belarus, inji ma'aikatar, saboda ƙarancin jami'an horarwa da harsasai da kuma kayan aiki a Rasha. Rahoton tsaron ya ci gaba da bayyana cewa girke dakarun da ba su da isasshen horo a fagen daga yakan haifar da ƙarancin damar samun nasara a yaƙi. A karon farko, ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga Rasha, inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yaƙin na Moscow da Ukraine. Kalaman na ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullah a yau Asabar sun zo ne bayan saƙonni masu rikitarwa da ke fitowa daga Iran tsawon wata ɗaya dangane da tura makaman, a yayin da Rasha ta tura jirage maras matuƙa suna wargaza cibiyoyin makamashi na Ukraine da kuma fararen hula. A can baya, jami'an ƙasar Iran sun musanta taimakawa Rasha a yaƙin da take yi da Ukraine. Duk da haka kuma, runduna ta musamman ta juya hali ta Iran ta fito fili tana bugun gaban samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga wasu manyan ƙasashe a duniya. Amir Abdullah ya shaida wa manema labarai cewa mun ba da adadi kalilan na jiragen sama maras matuƙa ga Rasha tun watanni kafin soma yaƙi da Ukraine. Ya ce Iran tsaye take ƙaimun wajen tabbatar da kawo ƙarshen yaƙin. A yau Asabar, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango, a yayin da Amurka da Koriya ta Kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da ƙarin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da Pyongyang ta yi a farkon makon nan. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya, kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 a kan tekun yammaci. Koriya ta Arewa ta harba adadin makamai 30 tun daga ranar Laraba, ciki har da waɗanda suka haifar da gargaɗin hari ta sama da umarnin neman mafaka na gaggawa a Koriya ta Kudu da Japan. Haka ma harba makaman ya hada da wani gwaji da aka yi a ranar Alhamis na wani makami mai linzami da ke ratsa nahiyoyi, wanda aka bada rahoton cewa bai sami nasarar tashi ba. Koriya ta Kudu ta tada jiragen yaki a jiya Juma'a bayan da ta gano jiragen yakin soji na Koriya ta Arewa kusa da kan iyaka, a yayin da tanki yake ci gaba da farada a yankin na Koriya. A tsayin sojin na Amurka da Koriya ta Kudu na yau Asabar ya hada da wasu jiragen yakin Amurka biyu samfurin kirar B1B.
Anjima kadan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya, inda rahotanni daga ƙauyen Okohor a yankin Niyeb, karamar hukumar Goma a jihar Benue ta nuni da cewa mutane 14 ne suka rasa ransu a wani hari da 'yan bindiga suka kai kan wasu mutane da ke cin kasuwa. Ga wakilinmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Rahotanni daga ƙauyen Okohor a yankin Niyeb, karamar hukumar Goma a jihar Benue na nuni da cewa mutane 14 sun rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga suka kai kan wasu mutane da ke cin kasuwa. Wani da ya buƙaci sakaye sunansa ya shaida min cewa sun kwashe gawarwaki 14, kuma ya zuwa lokacin da nake magana da shi akwai mutane da dama da basu san inda suke ba.
Jiya muna cikin kasuwa shine suspected planet sun shiga da bindigo sun kashe mutane wanda sun kai kama 14 haka shi wanda aka kwashe gawansu. Amma har yau akwai mutane wanda ba mu gan su ba, har yau ana neme su ba mu gan su, amma gawa wanda an kwashe jiya 14 sun kore mu. Yanzu muna cikin shi wannan kowa wanda jiya an kashe mutane kowa kaman gari ne, mutane wanda suna da hari sun kore su sun zo suna cikin gari shine jiya. Ko mu sai abin da muyi musu ba, yau a Daudu abu wani kauye ma wanda sun kashe mutane guda uku.
Wani yanayi mutane ke ciki musamman waɗanda aka kore su daga ƙauyukan nan?
To mutane wanda an kore su mutanen TV ne, masu noma ba, masu noma sun an kore su da sun kashe mutane sun fi yaga, inda aka tura security sojaji da abin nan da mopo da police abin da sa sun yi abin nan. Tunje kuma shine sun kore, amma muna da damuwa sosai.
Rahotanni dai sun nuna cewa mutane 18 ne 'yan bindigar suka halaka. Jaridar Punch ta ruwaito shugaban karamar hukumar Goma Mike Uba yace sun tattara gawarwaki 18. Duk da shike al'ummar Fulani basu amsa kai harin ba, shugaban kungiyar makiyaya a shiyar Arewa ta Tsakiya Dan Ladi Ciroma yace dokar hana kiwo da kwace dabbobi da gwamnatin jihar ke yi shike janyo fitina.
Gaskiya muna da korafi sosai game da gwamnatin jihar Benue akan dokan nan da shi gwamna ya kawo maganar anti-grazing law. Babu wani hanyar da bamu bi ba tsakaninmu da gwamnatin jihar Benue, wato wannan anti-grazing nan yan fashi da makamai ne kawai na dabbobin makiyaya. Kuma wannan abun shi ya sa muka ce bari mu koka kowa ya yi. Wannan abun gaskiyar lamari ba ma ba jin daɗinsa, kuma ainihin manoman jihar Benue manoman nan da makiyayan nan ba su da wani matsala. Abin da muke bukata ta tamanni shi ne itin gwamnatin tarayya hukuncin walto ita ma ta fito ta nuna wa gwamnatin tarayya karara wannan abin da yake yi ba daidai ba, sannan gwamnatin tarayya ta dauki mataki sannan kuma ta biya mu dabbobinmu.
Kokarin ji daga bakin 'yan sandan jihar Benue dai ya ci tura, domin kuwa mai magana da yawun 'yan sandan jihar ASP Catherine Sewese bata maida martani kan sakon da na aike mata ba. Karamar hukumar Goma da ke makwabtaka da jihar Nasarawa dai ya sha fama da hari da ramukan gayya tsakanin makiyaya da manoma, lamarin da ya janyo asarar dimbin rayukan mutane da na dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
A harbe wani shugaban addinin Hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya Juma'a, a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautar su kamar yadda 'yan sanda suka bayyana. Sudhir Suri mai shekaru 58 a duniya, shugaban mabiya aƙidar masu tsatsauran ra'ayi ta Hindu Shiv Sena, an kashe shi ne a arewacin birnin Amritsar, inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin Sikh. Babban jami'in 'yan sanda Arun Pal Singh ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa maharin ya isa wajen ne nan take kuma ya harbe shi a bainar jama'a. Ya ƙara da cewa an yi wa Suri harbi da dama. ya ce an kama maharin a nan wurin da lamarin ya auku, an kuma same shi dauke da makami mai lasisi. A cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran ƙasar, Suri, wanda ke samun kariyar 'yan sanda, ya tunzura fushin mabiya addinin Sikh da dama, waɗanda ke zargin sa da yin kalaman ɓatanci ga addinin su da kuma al'ummarsu. Rahotannin sun ce an harbe shi ne a lokacin da yake nuna ƙalubale kan ikirarin cewa an gano wasu ababen bautar Hindu da aka wulakanta a wani wajen zuba shara a cikin birnin. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga zababben shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva da ya mai da hankali wajen tabbatar da ɗaukar ƙwararren matakai na cika alƙawuran da ya yi kan muhalli, a yayin da wakilan gwamnatocin ƙasashe suka tattaru domin babban taron sauyin yanayi na COP27 a ƙasar Masar. Taron na COP27 shi ne karo na 27 na taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake gudanarwa a cikin wannan watan. Ana sa ran da Silva, da aka fi sani da Lula, da kuma shugaban ƙasar Brazil mai ci yanzu Jair Bolsonaro duk za su halarci taron. Daraktan hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a Brazil, Maria Laura, ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yayin da za a soma taron COP27 mako ɗaya bayan zaɓensa, kamata ya yi Lula ya bayyana yadda ya yi ƙudurin tabbatar da bin dokokin duniya da kuma kare dazuka da masu kula da su da zaran ya karɓi mulki. A cewar hukumar, a shekara ta 2003 sa'ad da Silva ya hau kujerar mulki karon farko, ya gaji matsalar lalata dazuka mafi girma a duniya, to amma kuma lamarin ya ragu da kashi 67 cikin 100 ya zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa na biyu a shekara ta 2010. To sai dai kuma hukumar ta ce matsalar sare gandun daji ta ƙaru da kashi 73 cikin 100 a ƙarƙashin mulkin Bolsonaro a shekara ta 2021.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A inda ake ci gaba da cece ku ce kan canja fasalin kuɗin Najeriya Naira, babban bankin ƙasar ya bayyana cewa babu yunkurin samar da wasu nau'ukan kuɗi sama da 1,000 da ake ta yaɗawa. Daraktan sashen kuɗi na babban bankin Najeriya, Ahmad Bello Umar, ya bayyana haka ne yayin hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Alhassan Bala. Ya ce babban bankin ya ba da lokaci isasshe kamar yadda doka ta tanada, musamman yadda mutane ke rike da kaso sama da 80 na hannun jama'a ba bankuna ba. Ga yadda hirar tasu ta kasance,
mutane da yawa kan so su san me kawo wannan batu na sauya fasalin naira.
To dalilan da yasa zamu canza fasalin naira suna da yawa. Na farko dai, kasashe suna canza yanayin kudin su ne shekara 5 zuwa 8, mu mun yi wajen shekara 17 ko 20 ba mu yi ba. Abin da yasa suke canzawa lokaci-lokaci saboda 'yan damfara masu kwaikwayon buga kudin jabu. So in ba a yi su ba, in ba a canza ba yawanci saboda akwai na'urori na zamani za su riƙa kwaikwayon abubuwan da ke kan kudin su riƙa yin wasu da suke kama da su. Kuma muna da wannan, akwai mun lura cewa akwai su da yawa suna faruwa a manyan kuɗaɗen 500 da 1,000. So dole ne a canza su saboda a sami datsa wannan hanyar yadda ba za a je ana cutar mutane a ƙauye ba. Kamar wani ya je ciniki ya ba da kuɗin jabu a ƙauye waɗanda jama'a ba za su gane ba bayan ya karɓi kayansu. Bayan wannan akwai dalili na biyu. Na biyu shi ne cikin kuɗi da muke da shi ₦3,233,000,000 da yake yawo a matsayin kuɗin da ke yawo a cikin ƙasa. ₦2,723,000,000 baya banki, wanda shi ne kaman kashi 85 a cikin kuɗin da ke yawo a waje. So kaga kuɗin da ke banki a yanzu kashi 15 ne kawai daga cikin wannan ₦3,233,000,000.
Mutanen karkara musamman da suke ƙauyuka, shin yaushe za a fara wato fitar da sabon kuɗi kuma a daina karɓan tsohon kuɗi?
Yanzu daga lokacin da aka ba da sanarwar cewa za a canza waɗannan kuɗi zuwa lokacin da za a rihe kusan kwana 97 ne. dama dokar canji ta shekara 1971 ta ba da cewa a bada akalla wata uku, to kuma mun bada ma fiye da wata uku din. Za a fito da sabon kuɗi wanda mai girma shugaban ƙasa zai kaddamar ranar 15 ga watan Disamba. In bayan ya kaddamar shi ne za a zo a samu a fara raba mutane. Amma ina so in jawo hankalin mutane. To in an bayan an yi wannan din, su wayannan guda uku da aka canza za su ci gaba da amfani har zuwa 31 ga watan Janairu. Kaga kwana 45 kenan bayan an kaddamar da sababbin. Su ma wayancan za su ci gaba da aiki har zuwa bayan kwana 45 shi ne za a janye su gaba ɗaya. Ina son mutane su fahimta wannan abin ba wai canji ne na ka kawo hannu da hannu a baka, ka kawo naira 10,000 a baka 10,000 canji ba. Abin da ake nufi shi ne in ka kai wannan 10,000 tana nan a asusunka da ke banki, za ka yi amfani da shi a kati, za ka yi amfani da shi a transfer, za ka yi duk abubuwan da kake yi tunda muna da wurin amfani da ba sai ka ɗauki kuɗin ba.
Ina batun gaskiyar cewar za a fitar da wasu kuɗaɗe misali 2,000 har 10,000 ma wasu suke ta yaɗawa a kafafen sada zumunta.
Na ga bidiyo da yake yawo an ce wai akwai 2,000-2,500 wasu ma sun ci har da 10,000. Ya daɗe tun kan a ƙaddamar da wannan canjin ne mutane suka yi ta yawo da shi. Kamar na gama wata mata je kuma ta sa wani bidiyo ta ce wai mutane sun sa kuɗi a buhu har ya ruɓe basu ba mutane ba da sauransu. Gaskiya shi ne ba wani ƙarin sabon kuɗi da za a yi sama da 1,000. Saboda haka ba 2,000 ba 5,000 ko wani 10,000 da suke magana. Kuɗi wanda ya fi mafi daraja a cikin 1,000 ne. So ba wani dalili ba kuma niyan ƙarawa yanzu.
Duk da kasancewar akwai wannan batu na ajami amma yana kotu wanda watakila ku ba za ku so ku yi magana ba.
Abin da zan ce wa mutane shi ne kowa ya kwanta da hankalinsa. Wannan abu duk namu ne, mu abin da yake gabanmu ba wai wasu abubuwa ne da za su jawo. Akwai wasu sun kai ƙara sun ce a cire, wasu kuma sun ce kada a cire. To ga gani yanzu ba wani abu ne, amma dai ina so in gaya wa mutane kowa ya kwanta da hankalinsa. Shugabannin bankin tarayya da kuma shi kansa shugaban ƙasa ba zai bari a yi abin da zai taya ma mutane hankali ba. Saboda haka kowa ya kwanta da hankalinsa, ba wani damuwa da wasu bangare za su dauka da masu san da marasa su.
Daraktan sashen kuɗi na babban bankin Najeriya Ahmad Bello Umar kenan a hira shi da wakilin Mal Hassan Bala. Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya ya yi babban kamo inda muka yi nasarar tattaunawa da gwamnan jihar Sokoto Aminu Ziru Tambuwal yayin da ya kawo mana ziyara a nan birnin Washington DC tare da tawagar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar a cikin wannan mako. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da mahukunta ke kokarin ganin an shawo matsalar hatsarin ababen hawa wanda ke hallaka rayuka. Ko da na tambayi gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya batun hatsarin ababen hawa yake a Sokoto, sai ya ce suna haɗin gwiwa ne da hukumar Ron Sauti wurin wannan aikin. Ga dai bayanan nashi.
Da inganta sha'anin zuwa da komowa na motoci wato road safety don ganin cewa an kiyaye doka da oda, an rage yawan hatsarukan ababen hawa a cikin jiharmu.
To ya kake ganin wannan matakan da kuke ya karɓuwansu a wurin jama'a?
Jama'a suna ganin kamar ana tsangwama musu ne, amma abu ne wanda yake taimaka mu rayuwarmu gabaki ɗaya. rayuwa Allah take, amma kuma Ubangiji ya ce mu dauki matakan kare ta. Sanin kowa ne, da yawa ma za ka ga cewa wani hadarin mota zai kashe yawan mutane fiye da yadda ake kururuwa akan wasu curutoci suke kashewa, kamar misali irin sha'anin corona da kusan aka fita daga cikin shi a cikin tarayyar Najeriya. Mutanen da suka salwanta suka rasa rayukansu, wasu kuma suka samu rauni a jikinsu, sun fi yawa ta hanyar hatsarin motoci akan abin da ya faru na corona. Amma gwamnatoci da ba su mai da hankali akan wannan, wanda ya kamata a ƙarfafa wannan ya kuwa da kuma jawo hankalin jama'a akan cewa wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske.
To ranka ne da direbobi da fasinjoji na aka samu matsala, sannan kuma aka samu wata matsala wurin wato jami'an tsaro wanda yake ana zargin su da karɓar da goro suna kyale direbobi. Menene shawaranka akan batun lasin da kuma cancantan direba kafin ma ya hau?
Direba ya kamata kowane direba a koma matsarin da aka sani na sai an wa direba jarabawa kafin a bashi lasin. Na biyu, su kansu fasinjoji ya kamata da kansu su makansu kiyamun laili. Idan mota ta cika gurgurun abin da doka ta ce kar fasinja ya zo ya ce shi ya yarda a bashi bancin hajiya, ko kuma ya yarda a ɗora shi akan abin da ba kan tsari ba, ya kamata fasinjoji su san haka, su riƙe haƙƙinsu tunda biyan kuɗi suke yi. Amma ka biya kuɗi ka takura ai bai da amfani.
To ranka da ya batun hatsarin ababen hawa yake a jihar ka ta Sokoto?
Kamar yadda ambata muna ta kokarin ganin cewa ya ragu, bai da yawa sosai zan ce, saboda muna da kyakkyawan hanyoyi kuma gwargwadon hali ana kokarin ganin cewa direbobi sun kafa kagara, amma abu ne wanda dole a ci gaba da shi.
To a matsayin na ƙasa, menene shawaranka akan ganin an magance ko kuma an takaita yawan hatsara?
A ƙara inganta sha'anin wannan hukuma ta road safety, a basu kayan aiki, a basu kuɗaɗen da suke bukata don tabbatar da cewa mun samu rage wannan haɗura a cikin al'ummarmu.
To sai dai ana zargin ita hukumar road safety da makarantu na koyar da direbobi, galibi nasu ne su suna ba direba wato kusan mako shida amma har an bashi lasin. Menene shawaranka ga irin wannan zargi da ake musu?
Zargi ne, saboda haka banda tabbaci akan shi, amma in haka akwai wannan din to ya kamata a guji haka, a dawo akan ka'ida da doka, don shi zai bamu mafita kuma shi zai tabbatar da cewa mun samu abin da ake bukata.
To kowa san kana taka rawa a wannan campaign din da sabon abin da PDP, campaign din PDP na neman takarar shugabancin kasa. Menene wani irin matakai kuke da shi a matsayin jam'iyya idan kun kafa gwamnati za ku tunkari wannan matsala ta yawan hatsara?
Kamar yadda ambata, na farko dai za a inganta wannan hukuma, na biyu a inganta hanyoyin da muke da su, tabbatar da cewa akwai hanyoyi masu kyau, don bacin hanya shi kanshi yana daga cikin abubuwan da ke kara kawo tsoro a cikin ƙasa. Saboda haka waɗannan matakan za a ɗauke su da kuma wayar da kan jama'a cewa a bi doka da oda, ko me muke yi mu bi kan tsari.
To menene shawaranka ga 'yan sanda wanda su ne suke kama wato masu irin waɗannan laifuka akan hanya?
Su rinka bin doka da oda su ma kansu, kar a ji ana karɓar na goro ana barin waɗanda ake zargi ba tare da sun fuskanci kule ba.
Masu sauraro, a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi baƙon namu na alfarma Aminu Waziri Tambuwal, gwamnan jihar Sokoto, da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Baba Yakubu Makeri, ga kaɗan daga cikin rayuwar da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Bala Abu Mubarak Jurumi Tu Garki Abuja, ya ce salam murya Amurka, kira na ga 'yan Najeriya da mahaɗa kai waje ɗaya don zaben shugabanni na gari ko ko Allah zai tausaya mana ya kawo mana canji a zaben shekara ta 2023. Kada mu zabi mutum don kudinsa ko addininsa, kabilarsa ko yankinsa, mu zabi cancanta. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarufin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salam biyoyi Hausa, don Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwana matasa da mu rike sana'ar mu hannu biyu. Mu gujewa yin bangar siyasa a daidai wannan lokaci da aka buga gangar siyasa a kasar mu Najeriya, mu kuma gujewa duk wani dan siyasa da zai sanya mu yin bangar siyasa. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar matasan mu. Sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce zancen da dan takarar shugaban kasar Najeriya a karkashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi na cewa idan ya ci zaɓe zai sayar da matatun man fetur ɗin ƙasar ga 'yan kasuwa ya yi daidai. Domin mu talakawan Najeriya ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba, don haka gwamnati ya sayar da su ko 'ya'yan talakawa da suka mallaki takardun digiri amma suna zaman kashe wando sun samu ayyukan yi a matatun. Sai sako daga Kinunu Sani Yunisari daga jihar Yobe ya ce biyoyi Hausa, don Allah ku bani dama domin na kira ga gwamnanmu na jihar Yobe wato Honorable Mema Labuni ya gaggauta duba halin da al'ummar garin Yunisari suke ciki sakamakon rashin wutar lantarki wanda ya kusan watanni uku kenan ba mu da wutar lantarki a garinmu na Yunisari. Don haka ya kamata mai girma gwamna ya taimaka ya gyara mana wutar lantarkinmu. Nagode BOA Hausa. Kayatar ministan ilimin Nijar da majalisar kasar ta yi domin ya yi musu bayani dalilan da ke haddasa yawaitar yajiyajen aikin malaman makaranta, hakan ya yi daidai. Da ƙarshe muna fatar ministan zai yi musu cikakken bayanin da za su gamsu. Sako daga kawo mai ruwa Bajoga na Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce wani abin takaici dai sai a Najeriya, wai a ce ministan ilimi da kansa ya fito ya ce ya gaza a aikinsa. Amma kuma ya ci gaba da makalewa akan mukamin nasa kamar jemage ya samu reshe ba tare da yayi murabus ba. Allah ya kyauta kuma ya ji kamfanin ilimin kasar tamu wanda tuni ya dade da mutuwa, amin. Sannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau Asabar cewa sababbin dakarun da Rasha ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya. Rahoton ya ce watakila Rasha tana fama da ƙalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara. A karon farko, ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga Rasha, inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yaƙin na Moscow da Ukraine. Kalaman na ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullah a yau Asabar sun zo ne bayan sakonni masu rikitarwa da ke fitowa daga Iran tsawon wata ɗaya dangane da tura makaman, a yayin da Rasha ta tura jirage maras matuƙa suna wargaza cibiyoyin makamashi na Ukraine da kuma fararen hula. A yau Asabar, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango, a yayin da Amurka da Koriya ta Kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da ƙarin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da Pyongyang ta yi a farkon makon nan. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya, kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 akan tekun yammaci. An harbe wani shugaban addinin Hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya Juma'a, a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautarsu kamar yadda 'yan sanda suka bayyana. Sudhir Suri, mai shekaru 58 a duniya, shugaban mabiya akidar masu tsatsauran ra'ayi ta Hindu Shiv Sena, an kashe shi ne a arewacin birnin Amritsar, inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin Sikh.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.